بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أن سنر واز يا جبات أو تنزما مكتي إن شاء الله ينذكر تين مقدمة التوحيد إذا وكان آية ولا ربا لا 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 حدكما واتو ما لم بابد شكبة إيمان كراتو أتين رجال والنساء ولا رسول إن شاء الله إذا ما تابا منا من سيا ko mun je da bayani akan wato wuta da kuma wasu abubuwa da suke da alaka da wuta. Yau kuma zamu shiga wani sabon kunshi da malam zai mana. Malam ya ce wa anna Allah tabaaraka wa ta'ala, daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa shine sun yi imani cewa Allah mai girma da daukaka yaji'u yawmal qiyamati, zai zo ran tashi al-qiyama, wal malaku saffan saffa, mala'iku suna cikin suna sahu sahu, li'ardi al-umami, saboda wato abujar da al-ummai, wa hisabiha, kuma a musu hisabi, wa hukubatiha, kuma a mawan wanda suka dace a musu hukuba a musu hukuba, wa thawabiha, wanda kuma ya dace a basu lada a basu lada, wa tudau almawazin, za kuma a kafa wato mizani ma'auni, li wazni a'mali al'ibad, saboda a goda ayyukan bayi, fa man thaqulat mawazinuhu, duk wanda wato ma'aunin sa yayi nauyi, fa ulaika humul muflihuna, waɗannan su ne wato masu rahauta, wa yu'tauna sahaihahum bi a'malihim, za kuma a basu littafinsu saboda wato aikin da suka gabatar, fa man utiya kitabahu bi yaminihi, wanda aka bashi littafinsa da hannun dama, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, shi zai sami hisabi hisabi mai sauki, wa man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa ulaika yaslawna sa'ira, duk wanda aka bashi littafinsa a bayan bayansa, to wannan shi ne za a shiga da su wutar sa'ira. Allah ya tsare mu. Yau malam abinda zai mana bayani shine wato zuwan Ubangiji da zai yi ran tashin kiyama, saboda yayi ba mutane wato hisabi, yayi hisabi ya raba gaddama, gaddadami da ake yi, wane ya ce Allah kadai za a bauta ma, wane ya ce a bauta ma Allah biyu ko uku, wane ya ce maza Allah kawai za a bayya, wane ya ce ma wani ma shi ma za a yi masa bayya banda ba maza Allah ba. To Allah ta'ala zai zo a wannan rana, idan ya zo shine li'arhu al-umami, zai fitar a fito da al-ummai duka, za kuma a zo a yi musu hisabi, wanda ya tantance a bashi aljanna a bashi aljanna, wanda kuma ya tantance a mushi hukuma a bashi wuta, ko a kai shi gidan wuta to a bashi. A nan akwai abinda malam yake yi mana shine wato wa tabbatar da mazhaban ahlus sunna wal jamaa game da sifofin Allah ta'ala na aiki, kamar da magana ya gabata in za a tuna can farko rukatun mu mun yi shimfiɗa mai tsawo akan wato Allah ta'ala yana da sifatu zati, yana da sifatu fi'il, yana da sifofi na zatinsa, kamar Ubangiji in ya ce akwai sifatul ma'ani, akwai sifatul zatiyya, akwai kuma sifatul al-fi'iliyya. Sifatul ma'ani shine kamar kace yana mai ji ne, mai gani ne, mai ilimi ne, wannan duk sifatul ma'ani ne, wanda mai wannan mai kawaidi ya kawo mana su. To kuma sifatul zatiyya shine Ubangiji yana da zati, sannan kuma yana da ido, yana da wato hannu guda biyu, yana da kafa guda biyu, da ire-iren waɗannan abubuwa da manzo Allah ya faɗa, Qur'ani ya faɗa haka, kuma manzo Allah shi ma ya faɗa, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, yace yadayya hannu guda biyu, da haka dole mu imani. Saboda haka waɗannan su ne sifat azzatiyya. Akwai kuma sifatul fi'iliyya, kuma sifofi da suke nuna aiki da Ubangiji yake yi yayin da ya ga dama, lokacin da ya ga dama, sai da ya ga dama yana yin su, kamar wato a istiwa'i da Ubangiji yayi, wannan sifa ce ta aiki, ya ga dama ne ya daidaita a al'arshin sa, sai ya daidaita. Kamar kuma wato sakko wanda yake yi a tsulutun dare na ƙarshe, yana ce ma wato masu roƙon sa, ina me bilima biya masa bukata in biya masa, wannan nuzul sakkowa kaga aiki ne. Kamar zuwan Allah ta'ala tashin alkiyama, zuwan da zai yi yayi ba wato bayi hisabi, to shi ma wannan sifa ce ta aiki, sifa ce ta aiki, aikin sa wanda yake aiki ne wanda bai daidai da kowane halitta ba, kakai da ma da irin aikin da ni da kai muke yi, a'a aikin ubangiji daban kai aikin ka daban shi yasa shi aikin sa matsayin na mahalicci yake yi mu kuma aikin a ta aikin da muke a matsayin mu na bayi dan karka hada tsakanin wato mahalicci da bawan sa aikin mahalicci daban aikin kuma bawa daban wannan shine mazhabi na ahlus sunna wal jamaa kan cewa ubangiji ana tabbatar masa da aiki yana koyin aiki ala hasbi mashi'ati yana yin aiki lokacin da ya ga dama kamar halitta ne kaga halitta wannan yayin da ya halitta bai halice ka ba sai lokacin da ya ga dama lokacin da ya kaddara cewa za a haife ka za a lokacin ne kuma ya halice ka saboda haka kuma kafin kai an halice wasu bayan kai kuma za a halice wasu to haka ubangiji ke yi ayyukan sa yana yin sa ne da gurgurdan ganin damar sa amma dai kuma aiki ne yake yi wanda yake da hakikani to gami da magana zuwan ubangiji a manan malam kaga ya ce mana yaji yawmul qiyama zai zo ran tashi al qiyama ana da wato sabani da wasu wanda ma abuta fandara da suka sa ma ahlus sunna wanda ba wannan babu a akwai mu'tazila da jahmiya sun saba da ahlus sunna a wannan babu yanda suka inkarin wannan zuwa din suka ce kwata kwata ma abu zai wace ubangiji ya zo ba to da yan suka ce ubangiji ya zo ya ai kaga yayi kama da wai halittu kenan inna zuwa kaiwa da kawowa wayannan wayayi siface ta mahaluki ba siface ta ubangiji ba dan haka bai dace wai a sifata ubangiji da wannan ba haka suka fada banda su kuma akwai wato manyan malaman magabatan mu da suka kawo na addinin kasar nan ashaira su kuma sai suka tabbatar da su da shi zuwa amma a suna suka ce wai mun san ba anan shi ba farfata waja rabbuka wal malaku safa safa sai wannan ba mun san shi ba ya daga cikin mutashabi hai shi ya fada su magabatan mashayira sai suka tabbatar da shi a suna irin abin da ake cewa irin symbolic a famin din nan mutum kawai sun tabbatar da suna ne abinsu ba yi wani hakikani wai kamar ka ce in ka ce waje a rabu kwalba na fusafa safa sai su tafwidin ma'ana su ce su ba san ma me yake nufi ba wai ba yi da bambanci da alif lam mim haka alif lam mim ai ba ka san ai ba wani ba za ka ce me ma'anar shi ba to wai shi ma haka suka ce to wannan wannan wato waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wai ba san ma'anar shi ba sai kawai sai Allahu a'lam bi muradihi kuma sai wai mutum tashabihi ne wai ba san abuwa ne dan aka fada zai daura kai sai aka so ba za ka fada ba wannan dai daga wani bangare nasu kenan wani bangare kuma daga cikin su kuma suka tawilin sa suka ce wai waja'a rabbuka suna nufin waja'a amru rabbika wai alamarin ubangijin ka ne zai zo idan an duba za a ga da yawa wanda suka sha larabci a wajen fadararrun mutane balba ba a ci fadararrun mutane ba ta mu ma sanda muke sakandare ai kusan littafin da muke karantawa al-balaghatu wadiha idan ka je kana duba akwai wani waje da ake na al-majaz da akwai abin da suke rawa majazu hafi wai waja'a rabbuka ai ishara wani abu ya kace waja'a amru rabbika wai abin da ubangiji yake son ya faɗa kenan shine bai faɗa ba ka duba ka gani ubangiji shi ya halice yaran mu mu kanmu sai mu shi yake kin sa mana mai magana da fahimta amma wai yana son ya faɗa abu da bilisanin arabi mu kuma a shiryu kawai sai ya faɗa wani abu din ku ne ba gane ba kaga wannan wato magana ce wanda an muna ubangiji zato ba a girmama ubangiji yadda ya kawo a girmama shi ba wannan ba wato sune wato mazhabi guda uku da ake da shi ko dai mazhabin masu inkari ma baki daya shine mu'tazila ko kuma mazhabin masu ce tafwidin ma'ana ce su ba san ma me shi ba istiwa'i ba san me shi ba waje arabuka ba san ma me shi ba wannan shine mufawwida sai kuma wanda kuma su ba ruwan su tawilin masu kima abun kawai baki daya to wannan duka wannan ba hanya ce ta ahlus sunna wal jamaa ba kuma wannan malam da ya kawo wannan a nan wajen yace jiu yawmul qiyamati wal malaku saffan saffa yana musu raddi yana musu raddi dan shi yasa ya hade shi da wato zuwan mala'iku dan a nuna cewa ubangiji zai zo shi ma su ma mala'iku za su zo suna sau saboda haka idan ka ce ubangiji ba zai zo ba shi ma mala'iku suka ce zuwa ba su ba shi yasa malam ya maka wannan kunshi ba wai haka ne ya kawo shi ba akwai su mu'tazila hujjar su suna cewa wai ba zai yi ubangiji ga baki da a ce ya zo ba saboda su a wajen su ba zai yi ubangiji a ce yana sabanta ayyukansa ba kuma ya ce yana sabanta ayyukansa ba kuma su a wajen su da zaran an ce wai yanzu kai abu kuma an jima ka sake yi to wannan ba zai yi a ce wai an samu wani ubangiji yana wannan abin ba sai dai a samu makhlukai su suna nan akan ka'ida su na cewa wato man'ul hawadith al-mutanahiya suna cewa wato man'ul hawadith ghayr mutanahiya suna cewa ba zai yi a ce wai an sami wato wani abu da yau kai yi gobe ka sake yi jibi ka sake yi kuma a ce bai da kace ba to in ko mun ce ubangiji yana zuwa wani lokaci kuma ya ƙara zuwa wani lokaci ya ƙara zuwa to wai mun nuna mishi ke kamar cewa wata ne zai ƙare kenan saboda suna cewa wai kai da kawowa wannan alama ce ta cewa wai shi farare ne su aka ce fada suna cewa yamna'una al-hawadith ghayr al-mutanayyah dida wannan ba wai a hankali wannan ba hankalin ma ba zai dauka ba baya cin abin da wato ya kamata masu hankali su fada da sun tsaya sun kula su kuma kamar yadda muka fada su magabatan ma sha ila ga yadda suke yi ko dai su tawili ma'anan ko kuma su tafwilin ma'anan su ce waja amru rabbika shine wai waja rabbukum ma'anahu waja amru rabbika ko waja rahmatuhu ubangiji shine yazo yayi hisabi ubangiji yazo yayi hisabi ne wanda yayi daidai a ce mishi yayi daidai wanda bai daidai ba a ce mishi bai daidai ba a kai shi wuta amma ku ce waja rahmatuhu kuma a lokacin ai ga rahama ga hukuma duka a lokaci daya akwai da dole hukuma za a masa shi zamu mana yake cewa wa hukumatiha za akwai da za a musu hukuma dole saboda haka wannan wato ba zai yi ya zama wato mazhabi na ahlus sunna wal jamaa ba wannan kuma alhaki ma'anar a wannan ma'anar da suka nuna to wannan ma'ana ce wanda yake ba wani wanda magabaci ba su da magabaci akai akan haka sai fadararru irin su da wannan kuma zaka gane cewa da yawa wannan muna magana kuma ƴan wani dalibai ne balagatul wadiha babu laifi da kuma sauran balaga da ake karantawa amma dai masu ilimin balaga suna daga cikin wanda suka samu zamiya a wannan harkar kwarai da gaske saboda galibin wanda suka yi rubuce rubuce a lokacin a baya su jahil ne jahil kuma duk mutum zai daga cikin mutum zai shi ba saboda wanda suka rinka yin rubutu game da larabcin balaga musamman balaga har larabcin ma galibi za ka samu fadararru ne saboda idan suka zo mu a wajen su muke zuwa muna koyan ilimi sai ga sun tifa wasu ba daidai ba wani abu zai ka dauke shi musamman wajen majaji akwai yadda aka dauke shi da fadi yayi fadi kwarai da gaske yanda wato manyan magabata ba sa daukar majazi yadda su jahilin sauran su suke dauka to kaga shi wannan abin da suke fada cewa waja amru rabbika wannan ba wani malamin larabci na farko da yake fada wannan magana in ba su yan baya ba galibi waɗannan su yan baya su suke fada wannan magana kuma akwai abin da malamai ke cewa al-aslu حمل كلام الله وكلام رسوله على ظواهره اصلي شيني واتو ان اكاي magana karkace akwai wani abu da aka share al-asl adam al-idma asali ba al-sharh humi ba kuma al-asl fi kalam Allah wa kalam rasulih bal wa kalam jami'i al-makhluqin adam aw haml kalamihim ala zawahir al-nusus ka dauki maganar su akan zahirin abin da suka fada karka musu tawili dan ga ba a yin shiga tawili sai yana da dalili to kaga yanzu wannan wata a rabbuka wal malaku safan safa ina ake dalili ba a da dalili ban hasali ma ana da dalili da ke tushentan wannan dalili wannan wato tafsirin wannan tawilin ba za mu kira shi tafsiri ba sai mu kira shi tawili ko tahriji ma an murkuda ma'anan baki daya to haka malam anan kaga ya ce wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yajib yawmal qiyamah wal malaku safan safa to sai ya can wani tafin sa al-jami' fi sunan wal adab saboda wannan idan aje an duba za a ga kamar ma tabar dani mai tabar dani da yazo irin waɗannan da kuma ibn nadi a nashi sharihin da yayi da yazo wajen wannan wajen sai suka yi murgu da abu ba yanda malai ke nufi ba to amma malai alhamdulillah ba wani tafi yake da shi ba a yi da littafi al-jami' fi sunan wal adab to a cikin yanzu ba da kawo mana maganar kudi me ya faɗa tangarar dan a gane me yake nufi banda shi kuma akwai in ma mutum inda ma mai littafin ba ai akwai wanda ya fara yin sharhi littafin shi al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi sun yi zamani dai tare da shi mai malaka ya rasu 122 shi ma da yaje ya sai sake yin sharhi irin yadda malaka ya yi anan malaka ya faɗa yake cewa wa annahu yajibu yawmul qiyama daga cikin abin da mu'minai suke imani shi ne Allah ta'ala zai zuro tashi al-qiyama ba'da an lam yakun ja'iyan bayan da tambe zo ba kaga ashe wato aikin ubangiji akwai rigayayye akwai kuma riskacce wani na zuwa shine a farko sai wani kuma ya bi shi daga baya saboda haka shine ma nake ba'da an lam yakun ja'iyan bayan da ta ubangiji bai zo ba saboda in lamarin ubangiji ya lamarin shi ya riga kuma ko ina umarin shi ya riga kuma ko ina amma zuwan bai riga ya zo ba sai an ji tashi alkiyama sai ta waja rabbuka wal malaku safa safa malai yace wa annahu yaji'u yawmal qiyama ba'da an lam yakun ja'iyan wannan kamar yadda muka faɗa yana cikin aljami'u fi sunan wal adab na malam mirsala ba zai yi ba ya da littafi aljami'u fi sunan wal adab farkon babu aka aqida yayi ta yace kuma yace duk wanda sa'a wannan ya sa'a khilafu ha al bid'ah wa dalal haka ya faɗa sabanin wannan bid'a ce ko mata ce ya kawo wannan tip da ya gama kawo wani ce kuma wannan shi maganar maliku yace duk wannan da muka kawo maganar maliku haka ya faɗa banda in ana so kuma sai a koma kuma sauran nasoshi da malamai suka sharhin wannan babu ba magana ce ta wani wanda ke dan jiya ba ko shekaran jiya ko kuma dan haihuwan yanzu anan kaga akwai tabbatar da cewa aikin ubangiji akwai as-sabiq wallahi as-sabiq allahi wato kamar dai halitta ne mu a halittar mu akwai wani wanda yake ya girme mu akwai wanda ya girme ka akwai sa'anka akwai kuma da zai zo bayan ka to ai halittar nan kuma aikin ubangiji ne dan ubangiji shike halitta shike kun faye kunnunsa to kun faye kunnun da ya gaya mai wanka ba shine kun faye kunnun da ya gaya maka ba sai da ya fara gaya maka kun yace maka kun faye kunnun mu wanka kai sai dai fara ya kara ce maka kun faye kunnun mu kai sai kuma ya kara gaya maka kun faye kunnun makaninka to kaga a ce aikin ubangiji akwai na farko akwai na karshe akwai wani wanda yake zama shine na farko sannan wani ya bi masa shine as-sabiq da allahi as-sabiq shine wanda ke rigayaye Allahi kuma shine wanda ke raskakke wani aiki yana raskan wani saboda haka shi aikin ubangiji idan ka duba nau'in sa dangin aikin shi yanda ubangiji bai da farko bai da karshe shi ma aikin ubangiji bai da farko bai da karshe ba ba za ka taba samu wani rana da wai ubangiji bai iya halitta ba sai daga baya lokaci ya koyi halitta ba za ka taba samu wani lokaci da ubangiji bai iya magana ba sai daga baya koyi magana ba za ka taba samu wani lokaci da ubangiji bai iya zuwan ba ko bai iya sako wanda yace wai yana sakowan ba sai daga baya koya a ubangiji da amma can wannan siffa sace yana yi ne amma kuma bil mashi'a sai ya ga dama in ya yayin da ya ga dama sai abinda ya ga dama yake yanda yake dama haka mashi'a sa take ubangiji shi mai zakatan garin dama ne saboda haka yayin da ya magana yayin da muka dauki daya dayan maganar sa to a cikin daya dayan maganar sa akwai as-sabiq akwai allahi akwai wanda yake rigayayye akwai wanda yake riskake yanzu maganar da ubangiji ya yi ma annabi Musa bai yi masa wannan maganar ba sai da je wurin wannan miƙati shi yasa yake cewa lokacin da annabi Musa ya je mu miƙatin mu ubangiji sai ya masa magana ubangiji sai ya masa magana kaga da bai je ba sai bai masa magana ba sai da yaje dan haka a cikin maganar ubangiji akwai as-sabiq akwai allahi shi ma kuma a cikin aikin sa akwai as-sabiq akwai allahi wannan zuwan da ubangiji zai yi bai riga ya zo ba sai tashi alkiyama zai zo wannan shine abinda wato sakon da muke son a gane wannan kuma sifa na zuwa nan da muke magana akan ta malam ba wai kawai ya faɗa ne kawai juzafan ba ya faɗa ne ra'ayin kansa ba wannan ya tabbatar da abinda manyan magabatattun daga sahabbai da kuma wanda suka bi su da kyautatawa suka tabbatar ne Allah yana cewa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka zai zo mala'iku kuma suna wato suma idan suka ba su sahu sahu lashi sahu sahu Allah ta'ala yana cewa hal yanzuruna illa an yatihum Allahu fi dhulalin min al-ghamam wal mala'ikatu wa qudiya al-amr suna dakun wani abu ne yanzuruna ayyan tabiruna suna dakun wani abu ne face ubangijin su yazo musu an yatihum Allahu Allah yazo musu haka aka fada illa an yatihum Allahu fi dhulalin min al-ghamam wannan fi malamai suna fassara shi fassara guda biyu ko da kace fi wannan bi ma'ana ma'a abinda ake magana wato shi wannan girgizan shi ne fara zuwa idan ya fara zuwa to alamun cewa kuma ubangiji kuma yana saman girgizan kenan shi ma zai zo wannan fasarar farko kenan a dauki fi bi ma'ana ma'a ma fasara ta biyu kuma shi a dauki fi bi ma'ana ala cewa ubangiji kuma yana saman wannan girgizan wannan kuma babu wato daukan magana a wato karkata magana daga maganan daga nufin ubangiji saboda ai ubangiji yayi amfani da irin wannan fi bi ma'ana ala yace aamintum man fis samai aamintum man fis samai man fis samai ai man ala samai wanda yake saman sama karka da malamin ubangiji wai yana cikin wata samaniya ce da sai masa rifi a man fis samai ana magana wanda yake saman samaniya dan shi ubangiji al-aliyyu ne al-azim ne al-aliyyu shine bai taba zama yana ya kaskanta ba bai taba zama kuma yana karkashin wani bawansa ba saboda shi ubangiji yana da sifa ta al-azama da al-ulu to anan da Allah ta lakta fi dhulalin min al-ghamam wato ubangiji zai zo yana sama da wannan al-ghamam wannan abin da yake shine zama kamar girgije babayi wal mala'ika suma mala'iku za su wa qudiya al-amru idan yazo kuma sai ya raba kaddama kaga nan ubangiji yace yana zuwa yace mala'iku suna zuwa to idan mutum yana son ya tawili sai shi ma sai ya tawili zo mala'ikun nan sai yace wannan zo mala'iku shi ma ba mala'iku ne za su zo ba wani abu ne zai zo kaga mu zai yi ba saboda an ubangiji ya hada shi a wato zubi mazubi daya ne ya koro shi ne a wato makori guda daya banda wannan Allah ta'ala ya kara cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbika Allah ta'ala yake cewa suna dakun wani abu ne face ubangiji su yanzu ubangiji an ta'tiyahumul mala'ika face mala'iku su zo musu kaga mala'iku wace za su zo sai Allah kuma sai ya aka kun zuwan mala'iku da zuwan shi ba aw ya'tiya rabbuka ko kuma ubangijin ka yazo haka in zaka tawilin zuwan mala'iku to zuwan ubangiji sai ka tawilin zuwan mala'iku in kuma zaka bar ubangiji zai zo shi ma mala'iku za su zo su ba sai ka tabbatar da ubangiji shi ma zai zo amma irin zuwan mala'iku zai a kaifiya wannan ba zai ba ibahi ne bane laisa ka mutun da yake ubangiji bai taba yin kama da bawansa ba kuma aikin sa baya kama da bawansa aikin sa kwata kwata shi baya kama da bawansa saboda haka tabbatar da zuwa nan tabbatar cewa ubangiji zai zo da tashar kiyama kamar tabbatar mushi da nuzuli ne mun yi imani kamar da manzo Allah ya faɗa sura sundare na karshe Allah ta'ala ya kan sako sama ta fusa yana shela mabayi cewa ku zo ku yi roƙa zan amsa muku wannan zuwa mun tabbatar amma ba za mu tabbatar masa da kaifiya ba ba za mu ce yake sakowan ba mun kuma tabbatar yayin da ya sako ko ba ana maganar wai wani halittar sa ya gewaye shi ba waye isa ba wanda ya sai gewaye ubangiji ba wanda zai zama ya gewaye ubangiji wallahi kai tsula bi shay min ilmi illa bi ma sha'a ilmin ba sai wanda ya ba su to balle kuma wani halitta ya gewaye ubangiji ba zai yi ba kai ne to ake samu wani halitta wani abu ya gewaye ka amma ba ubangiji ba amma dai yanzu dole mu tabbatar mu ubangiji cewa yanda yace zai zo yana ce na sakowa dole mu tabbatar mu shi wannan sifar sifa sace haka ya faɗa yanzu idan muka ce mai da baka barka ga muna wato muke cewa ubangiji ya faɗa abin da yake ba daidai ba ko kuma mu ce wai bai iya lauyan maganar da zamu fahimta ba sai wani ya zo ya mana lauya kaga wannan wato mu wanda da gina ga ubangiji kwarai da gaske tabbatar mu zuwan ubangiji kamar tabbatar masa da wato ya ce yana da hannu ne ma mana'aka an tasbihu ma khalaqtu bi yadayya yadayya wato aka tattiniyan hannayen guda biyu yace hannu guda biyu haka sai wanda suke cewa wai karfi to kaga mai zasu faɗa anan karfi guda biyu to me ya harsa zama karfin ta zama ta uku me ya harsa zama ba iyaka ma karfin ubangiji shi da iyaka ne yace bi yadayya hannu na guda biyu saboda haka tabbatar masa da zuwa kamar tabbatar masa da hannun sa ne kamar tabbatar masa da ganin sa ne kamar tabbatar masa da zatin sa ne dan adam na da zati kai maka da wato kowane bawa yana da zati kiyashiya da zati giwa da zati dan adam yana da zati ubangiji giwa yana da zati ba wanda ya bai da cewa ubangiji yana da zati ba amma zatin ubangiji da zatin mahaluki iri daya ne ba iri daya bane ubangiji na da nashi zatin kai maka da ka zati dan adam na da ilimi kai maka da wato ubangiji yana da ilimi amma dan adam ilimi ne wato mai iyaka ganin dan adam gani ne mai iyaka amma ganin ubangiji babu iyaka ilimin ubangiji bai da iyaka to inda ka tabbatar da wannan to shi ma zaka tabbatar mun ubangiji duk labarin da ya bayar na zuwan sa na abin da ya sifata da suka tabbatar masa da wannan wannan kaga in kai haka kaman ka bi shari'a kenan kuma ka bi hanya na magabata na gari ka bi hanya na magabata na gari tun daga manzon Allah da kuma wanda da sahabban sa da kuma wanda suka bi su da kyautatawa saboda duk sahabbai ba wanda bai tabbatar da wannan ayoyin ba duk kuma magabaci na gari ba wanda ya tabbatar da wannan abubuwan ba ba a sawa samu wani ya murfuta wannan ma'anan ba sai wato shirbi ba wasu ɗan kaɗan da aka samu sun sa a magabata a daga baya kuma ɗan baya suka yawa ha abin ake ganin kamar wannan shi ne asalin gaskiya sai dai kamar yadda muka faɗa a nan in muka tabbatar mana ubangiji da zuwa muna tabbatar da nassi ne yadda aka faɗe ta muna tabbatar da nassi da cikakken imani da cikakken sallamawa da cikakken gargaɗa ubangiji ubangiji shine wato mafi gaskiya mafi wanda yafi kowa gaskiyar magana saka tunda ya riga ya faɗa yace zai zo mun riga mun gaskata shi zai zo kuma manzon Allah wanda ke shine yake isarwa a majalin manzon a majalin Allah ta'ala ya ba da labarin cewa ubangiji zai zo yanzu mu ce ba mai da zuwan nan na ubangiji ba to kaga inkarin wannan kaci da musulunci kace kana inkari kace baka yadda ba to za a jawo maka wannan a cewa za'a rabuka wannan malaku safa ka ji da ayar yace kuma shi bai ji da ayar ba to wannan kaga ya karanta Allah da manzon shi ya karanta Allah ta'ala yanzu wannan ya fita musulunci ya yi kafirci kuma ya mutun yace zai tawili ma abin to wannan kuma bid'a ce bata ce tawilin bata ce in ce kuma bai da nasin ba wannan kuma kare da musulunci wannan shine abinda malamai ke faɗa saboda haka mumunai su abinda suke yi idan Allah ta'ala ya faɗa magana manzon shi suka faɗa magana shikenan sai su tabbatar mu abinda Allah ta'ala da manzon shi suka faɗa amma in abin ya shafi ubangiji ba sa tabbatar masa da kaifiya saboda ce lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia laysa kamithlihi shay ubangiji ya riga ya kore ayyukan manta cewa shi wato abin da ya sifata da shi nashi daban na mahalluki daban dan haka wato haka kuma abin ya gudana manzo Allah yake goya ma sahabbai wannan abubuwan ba su taba ce manzo Allah mu gane ba wannan abin ya sha mana kai ba kamar yadda wasu ke faɗa yanzu wannan abin ya sha mana kai a mana bayani ba su faɗa ba manzo Allah idan ya faɗa sai su imani ba sa ma tambaya sahabbai ba sa tambaya kina ba ne muke cewa wasu alu al habida ka riga cewa wai ya ubangiji ne ya ya zo ne a wannan bid'a ce ba ta da asali kamar yadda Imam Malik aka tambaye shi game da istiwa ya ce wannan bid'a ce a maganar su da suke yi wanda mu yi dan jirafi akan masu cewa waja'a amru rabbika Allah ya ce waja'a rabbuka sai ce waja'a amru rabbika Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamam Allah ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika to Allah ta'ala din ya faɗa cewa yana zuwa sai wasu kai tawili suka ce wannan ba zuwan ubangiji bane zuwan al'amarin sa ne umarnin sa to shine malamin suke cewa to kaga wannan ayat abun ai ba daidai ba a larabci dama wannan ya daga cikin usulubi na malamai din ya ji dan bid'a ya zo da wata bid'an sa a cikin ayan Qur'ani malamin sai ya ce ko za ka kai kallo na tsanaki ma ayan ayan tana mushi radi bi sani ba nan malamin suka ce ai nan ubangiji ya hada zuwan sa da zuwan mala'iku to idan muka ce ko ubangiji al'amarin sa ne yazo tun da ya riga ya akwafin al-majid al-itiyan din dan da har itiyani na mala'iku zuwan mala'iku kuma to sai mu ji shi ma zuwan mala'ikun nan kaga sai mu je mu tawilin sa kaga shi idan kai tashi al-kiyama cewa ake mala'iku da za su zo kawai wato an kusanto da ma'ana ne wato mala'ikun ba su zo wato ba su mala'iku kenan wannan naka ko ba mu fada wannan magana wani mai hankali da san addini ba yarda a ce ba mala'ikun nan wayin mu ji tashi al-kiyama ba za mu gan su ba ko ba za su so su ba ubangiji hidima ba ba za su sahu sahu yadda ubangiji ya faɗa ba to in dai ka tabbatar da cewa zai zo to ubangiji a wuri ɗaya ne ya hada su yake cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya rabbuka a wuri ɗaya ya fada kuma a wuri ɗaya ne ya ce wa ja'a rabbuka wal mala'u safa safa kai inkarin ɗaya ce kai inkarin ɗaya ka tabbatar da ɗaya ka tabbatar da su duka wannan shine wato abinda malamai ya magabata suke fada ga zan kawo mana magana na al-qadi Abdul Wahhab al-qadi Abdul Wahhab bi at-talqib wanda yake gafin zaure ya san muna akwai littafi na malikiya da muke karantawa kusan tagwaye yake da shi da risala akwai at-talqin da ake karantawa na al-qadi Abdul Wahhab al-qadi Abdul Wahhab kusan sa'a yake mai risala din girme shi amma kuma sun yi zamuni tare mai risala ma yana mushi isani kwarai da gaske to shi ya fara sharhin wannan ba wannan abu zamu yi sharhin ta dan ka san masu kamar kamar Dani ko masu Isu ibn Nadi da suke murguda wannan aya wannan nasi na malam ba haka take ba ba haka abin yake ba kun gare mun kawo maganar malam da yake cewa wa annahu yaju'u yawmal qiyamati ba'da an lam yakun ja'iyan ubangiji zai zo bayan da can bai zo ba wannan magana ce tafsiri na malam mun dauko shi daga inda a wani tafi da ya faɗa maka a jona shi a wannan wajen sai kuma al-qadi Abdul Wahhab yake cewa fa athbata nafsahu ja'iyan sai tabbatar ma kansa da zuwa haka ya faɗa fa athbata nafsahu ja'iyan sai tabbatar ma kansa cewa shi mai zuwa ne wala ma'ana li qawli man yaqulu babu ma'ana babu ma'ana ga maganar wanda yake cewa innal murada bihi wai ma'anan wannan ma'anan wannan ayan shine ja'a amru rabbika wai al'amru ubangijinka yazo la'anna zalika idmarun bil hisab wa saboda wannan shi wai ai wato idmari ne idmari shine wai a ce akwai wani abu koyayye ne a magana idmari ne a maganar yuzilu an mafhumihi wannan yana kusar da wato abinda Allah ta'ala ya faɗa daga asalin abin da ake fahimta wai yuhiluhu an zahiri kuma yana kusar da shi daga zahirin abinda Allah ta'ala ya faɗa wala hajata bila ilayhi ma da kike kuma babu bukatar mu haka ba bukatar mu haka saboda idan muka ce za mu haka to kuma sun ma mala'iku sai mun canza suke nan in muka ce ubangiji bai zo ba to kuma mala'iku sun zo ba in kuma muka ce ubangiji ya zo to kuma mala'iku sun zo ko dai ka tabbatar da dayan ka duka biyun ko kuma ka kore duka biyun amma ba zai ka tabbatar da dayan ko ishara dai ka tabbatar da daya ba saboda a bigire dai suka zo a malamai kun banda wannan ayan waja'a rabbuka wal mala'u safa safa da kuma wannan ayan da muka kawo ayoyin guda biyu da muka kawo malamai suna kafa hujja kuma da zuwan ubangiji da ayan can ayan nan ta sun zuma da makanta a baya Allah yana cewa wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari ya rasul 311 ko 310 shi ma ba na yau bane ya ma girman bai risala ba wai sa'a risala bane wannan balle a ce wai ya gari a wurin bai risala ne ya rasul 311 kusan shi da Ibn Khuzaima mai hadisi a shekara ɗaya suka rasu to Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari sai ka cewa fa adaat al-ardu bi nuri rabbiha wato kamar yadda muka faɗa a baya in ana cikin wato fagamiya ne manzo Allah ya je yayi wannan shafa'atu kubma din nasa ya je ya roki Allah ta'ala ubangiji kuma ya bashi alƙawarin cewa zai zo to yayin da ya zo din kawai yanda alamar zuwan sa kar a mata kamar yadda muka faɗa za a ga mala'iku sun yi wani sahu sahu an fara gyarawa ubangiji zai zo kenan mala'iku za a ga su sun zo cikin kama mai haiba mai cikin kwarjini cikin kama mai ban sha'awa in ba na jama'a da suna cikin halin kimowa da rudewa a wurin ba daga nan kawai sai al-ghamam wannan girgije da aka yi magana daga nan kuma shikenan sai a ga wuri haske to ubangiji ya zo kenan wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha sai mala abuja barki cewa wa zalika hina yabruzu ar-rahman lokacin ubangiji zai zo ya bayyana kenan zai zo kenan kaga yace yabruzu ar-rahman li fasl al-qada'i bayna khalqihi saboda ya raba gadama tsakanin bayinsa wannan kaga shine wato magabatan mu daga fasaran da suke kenan duk wanda cewa ja amru bika cewa zuwa ya magabacin sa manzon Allah sahabbai wanda suka bisu da kitabawa to kaga wadannan sune wanda ake magana malamai madrasar Allah wanda kuma sune suke wato bibiyan wato abinda malamai sahabbai suke faɗa kuma suke musu biyayya saboda kafa wannan bace wannan tafsirin shine Imam al-Baghawi yayi shi ba wannan bace wannan tafsirin shi zaka ga ka samu Abu Sida ibn Kathir shi ma shi yayi wannan bace wannan tafsirin zaka samu Ibn Qayyim a wanda dai daban-daban da tafsa hadal arwah ire-iren su yayi wannan tafsirin wannan bace wannan zaka ga ka samu Sheikh Sa'id Tamiya ya yawaita magana al-Wasitiyya al-Hamawiyya da sauran bangarori da dama nafsu ta'sis da sauran su inda Sheikh Tamiya ya magana akan zuwan ubangiji da sifofin ubangiji da yawa ba malamai suka ce wannan ijma'in malamai ne malamai suka ce wannan ijma'in sahabbai tun daga sahabbai da wanda suka bisu kanta wa cewa ubangiji zai zo ba a taba samu sawar sahabi ya ce ubangiji ba zai zo ba a ce wa ana magana wannan wai umarni ne zai kawai zai zo ba wai ubangiji ba ai umarni ubangiji tun kan lokacin umarni shi ya riga ya zo umarni tun kan lokacin ya riga ya zo al'amru shine wato yace ai kaza yace kar ai kaza da ba tun tuni wannan akwai wannan sai ka ce wai ja amru rabbika bai zan ba zai zama yayi daidai ba akwai wannan magana da malamin yace ya kawo yace wa anna allah tabaaraka wa ta'ala yaji yawm alqiyamati wal malaku saffan saffa li ard al-umam wa hisabaha wa 'uqubatiha wannan nassin malamin yace da koke daga wajen Abu Hassan al-Ash'ari Abu Hassan al-Ash'ari ya da tafi ko al-ibana nake tsammani ya faɗa wannan magana in ka je kuma kobo da kobo ya faɗe ta saboda kaga masu cewa su Ash'ari ne sai su kara kallon wannan irin Ash'ari suke kenan saboda shi Abu Hassan al-Ash'ari ga abin da ya faɗa yace wa ajma'u ala annahu 'azza wa jalla yaji yawm al-qiyama ahli sunna sun yi ijma'i bara ba Ash'ari ake cewa Ash'ira wato malamin masu kawai in aka ce masu kawai da aka gane ko dan Ashuru wa ajma'u ala annahu 'azza wa jalla yaji yawm al-qiyama magabata na gari sun yi ijma'i cewa wato Allah ta'ala zai zo ran tashi al-qiyama wal malaku saffan saffa mala'iku sun yi sahu li'ard al-umami anan za a sassau da abujo da wato bayi baki da al'ummai baki da a musu hisabi wa hisabiha a musu hisabi wa iqabiha kuma a musu hukuma wa tawabiha kuma a ba wanda ya dace a ba shi lada fa yaghfiru liman yasha sai gafarta ma wanda ya ga dama min al-mubinina wanda suka zunubi wa yu'adibu minhum man yasha kuma ya azabta da wanda ya ga dama wanda kuma ya zunubi din shi to kaga wannan ba magana ce ta malam ba shine dai wannan magana da muka faɗa cewa wa annahu azza wa jalla yajib yawm al-qiyamati wal malaku saffan saffa bi ard al-umami wa hisabiha wa iqabiha wa thawabiha malaku ne ce li ard al-umami wa hisabiha wa 'uqubatiha wa thawabiha wannan shine abin da malam ya faɗa ya da kole sadaka duk wani wanda yake cewa shi ba ash'ari ne to sai ya duba wa irin ash'ari ne yake kamar yadda muka faɗa Abu Hassan al-Ash'ari da zango guda uku ya zango guda uku da yayi ya yi shekara 40 yana i'tizali baya komai sai mu'tazila kawai saboda wannan aljubai da ya aure yi wato mahaifiyarsa sai ya koya masa nan mu'tazila din har daga baya dai ya ga cewa kai wannan wato tarnaki da ake mana su yayi yawa to sai ya dawo shine ya rubutu amma kuma duk da kai yana bin mazhabi na mutakallimuna shine mazhabin da su kuma galibin masu qawaidi da masu dan ashiru suka rubuta aqidar su a wannan lokaci din a wannan lokaci sai ya rubuta aqidan amma kuma duk da haka sai ya yaje da wasu sufofi wasu kuma ya share yace hankali bai nuna ba to ana nan kawai sai kawai ya ƙara wato faɗaɗawa kar a manta a lokacin Imam Ahmad wato ubangiji ya ƙara ɗaukaka tauraron sa kuma koyarwa Imam Ahmad ya dinga hutsawa wajen mutane da yawa to daga nan sai koyarwa Imam Ahmad sai ya taje masa sai ya gani cewa wannan abin da yake ba daidai ba ne to daga nan shine sai ya koma kan mazhabi na ahlus sunna wal jama'a ya rubuta risalatu ahli tagar ya kuma to al-ibada al-usul ad-diyana mutafassa guda biyu kuma suna nan ana karantawa har yanzu kuma har ba wai ba wanda yake wai ko kwanto har sai Usman suna dauko suna nan kayyaga daga wannan littafin ba wanda yake ko wannan littafin sa ne in ba wai yan yanzu ba yan tarasi kawai in abu ya sha ma kai kace gaba ai ba rashi bane to wannan ba rashi ba ya zama hujja dan duk malamai suna nan kali daga wannan malam kaga ai yayi nan kali daga wani shi yanzu banda shi kuma akwai malamai da yawa da suke nan kali daga wajen sa sadaka ba magana ce ta yanzu a ce wai yanzu aka fara fadan wannan magana maka mai da wasu ke fada ko kuma a ce wai mai risala wai wannan magana wai bai fada ba wai kusi aka mishi an mishi tushe ne kawai kai ka fada magana babu kan gado wannan magana ce wanda ba ta da ilimi ba ka zai karbe ta ba inda an mishi tushe ne cewa mai risala Alqadi Abdul Hafiz ya kuma zo ya sharhinta shi ne shi ya rubuta amma shi ya rubuta masa ba saboda haka wannan takariri ne na Abu Hasan al-Ash'ari duk wanda yake son wato yabin mazhabin Abu Hasan al-Ash'ari da gaske to sai ya bi shi akan wannan aqida ya tabbatar da zuwan Ubangiji wanda kuma yake ba wannan zuwan tawili to kaga yanzu wannan shi yaje da kowa abu daga wato da fandara to sai abinda zamu yi magana wata ila ba za mu dai zama ta akai ba akwai abinda ake dangata ma Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah ko sai Imam Ahmad tun daga wanda duk wanda yazo bayan shi tun daga tsarikunsa har wanda suka zo bayan shi an riga an sallama cewa in ana maganan waye imam babban imami na Ahlus Sunnah wal Jama'a sai Imam Ahmad to akwai wata magana da ake danganta mishi ba daidai ba a wannan babu zuwan gami da zuwan Ubangiji suka ce wai ya tawilin zuwan Ubangiji da cewa wai ja amruhu wa qudratuhu umarinsa yazo da kuma ikonsa yazo to wannan maganan sabanin abinda manya-manyan almajirai suka ruwaito daga kiyar da dansa Salih Imam Ahmad ya da babban dansa shine Salih ibn Abdullah ibn Hanbal ibn Abdullah ko kuma Salih ibn Ahmad ibn Hanbal ya da Abdullah kaninsa to Salihu shine babban wa to ya ruwaito shi yake cewa shi kuma abinda ya ruwaito shine wato baban sa ba ya tawilin wannan baji kuma wannan duk in aje addu'a ta mu Abdullah as-sunna ne na Abdullah dan Imam Ahmad kusan shi abinda aka sani Imam Ahmad ba ya tawil wani abu da ya shafi Ubangiji Imam al-Marwazi kuma shi ma aka kira ruwaitowa daga Imam Ahmad cewa babu tawili a wannan dan sufofi amma wanda aka samu ya ruwaito wani abu makamancin wannan nace makamancin wannan ba wai haka abin yake hakikani ba shine al-Majlisul Hanbal ya da al-Majlisul Hanbal to shi Hanbal kaga anan muqaddara koda ya ruwaito cewa Imam Ahmad ya tawilin wannan magana to dai mun dalibai Imam Ahmad guda biyu sun ruwaito kishiya haka to ga kaida kuma mutum biyar da mutum daya dole sai a ce to wanda ya kuskure kenan wannan wato duk wanda yake wato bibiyan ilimi na hadisi ya san wannan kaida ce da malamai shine idan aka ce kaddara ma a ce wai an ruwaito wannan magana daga wajensa to shikenan yanzu guda mutane biyu sun ruwaito kuma kasin wannan kuma wannan abu ne mai kishin jira ba ku zai dauka tawili ba to sai a dauki cewa shi wata kuskure yake ya dauko magana ne wato a jikisanta wato ruwaya ta zama riwayar shadda ko munkara wannan duk wanda yake kanta wato musalul hadisi ya san abin kira da shadda ko kuma munkar me ake nufi da haka wannan idan ya tabbata kenan malamai suke cewa kuma wannan ba wai ma ya tabbata bane abinda ake magana kuma dama an saba sanin Hanbal ya dan kurakure shi ya da kurakure gami da abin da ke ruwaito daga malamin sa Imam Ahmad su kaga wanda yake kurakure ya sa manyan yaran Imam Ahmad wanda su Salih ibn Abdullah su suka fi wasar Imam Ahmad al-Marwazi al-Tawsit kenan shi kansa yana da wasu masail da yayi in yayi ne tambaye Imam Ahmad sai ya wani Isa ibn Rahawi ya tambaye shi sai ya hada da abin da ka gura biyu da aka gaya mishi cewa Imam Ahmad ya dawo da wasu fitowi sai ya ƙara dauka musamman ya ƙara zuwa habba ga dawo da Imam Ahmad an ce wannan fitowi da ka gaya min ka dawo daga gare su ya ƙara gaya mishi ce ya ƙara fada mu sai ce ban dawo ba saboda haka kaga wannan babban dalibi Imam Ahmad al-Marwazi saboda haka ya ruwaito wani abu wani ya saba masa kaga ba za a karba ba kamar kwatankwacin masu cewa Imam Malik ya ce a saki hannu ne a sallah wannan dai ba za ka mu kawo ta magana ce mai tsawo amma dai aro wanda Imam dalibai Imam Malik sun ruwaito aka san haka to in kaddara ma ruwayan ma daidai ce ba to an sa dan kasumin ya sa manyan almajiran Malik wadan guda biyu ko guda uku to wa za a dauka to da ka wani za a dauka a ciki to wannan ya daga cikin abin da malamai ke tarjihi idan ana an samu ta'arudi wajen ruwaya guda biyu balle kuma malamai sa cewa ana babu ta'arudi suka ce wannan wato Imam Ahmad ko dai ya fade shi wato a lokacin yana ilzami ne suna magana ne da a wutun mai magana da wanda suke inkarin wannan zuwan Ubangiji sai yake cewa na yadda cewa yayin duk Ubangiji yazo to ai dama in Ubangiji yazo zai zo kuma zai bada umarni ikonsa zai kuma nuna ikonsa a wajen amma na yadda Ubangiji umarninsa zai zo amma kuma kai da maji din shi kuma Imam Hanbal sai ya dauko wancan ruwayan a murmuranta a haka kaga wannan wato asali wa yayin ruwayan take asali Imam Ahmad yana magana ne da hasum insa sai kuma wani lokaci an kuna magana da kuna kadama da wani sai ce to muqaddara magana da ka faɗa haka ne ana wannan a ce a ilzami ce mun kaddata mun yadda ma cewa wannan magana da ka faɗa haka ne to ba akwai kaza akwai kaza akwai kaza ba to a wannan babu ne Imam Ahmad yake cewa to muqaddara cewa umarin Ubangiji zai zo mun yadda ni ma na yadda cewa umarin Ubangiji zai zo a lokacin amma ba ya ce kuma zai zo ba wannan kuma Imam Ahmad yayi irin wannan da yawa sai ce to muqaddara cewa abinda kai tawili na ma iyan Ubangiji shine wato ilimin sa kaza din sa to ba kuma yace kuma yana tare da bayi ba kuma yace kuma yana saman ga bayi ba sai ya tabbata masa da zuwan ubangiji a tabbata masa da ma'iyar sa ma'iyar ilmiya da kuma ihadana da yema bayi amma kuma ba a garwaye ki da bayin sa ba to wannan da yawa ya sha yana faruwa wajen wato malamai ga wanda yake kafin tafin malamai za su ga suna inzami shi to mukaddara wannan maganar naka haka yi haka ne to amma ba ya ce kaza ba ya ce kaza ba to wanda ya je da kowannan bangaren sai ya ce to mamu da tawi kaga ba tawi da yi ba shi yana inzami wannan shi abin da malamai ke faɗa kuma suka ce abin da zai ƙara nuna maka haka Imam Ahmad ya daga cikin abin da ake cewa shi Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a ne duk wanda yazo bayan shi kuma yana kokarin kowace magana ya kawo sai ya ce kuma babban malami Imam Ahmad shi ma ya faɗa irin wannan magana saboda yana son ya huja kalmar maganar Imam Ahmad da Imam Ahmad an same shi yana faɗin wannan magana da ya samu zafi akan ta in zafi ya ce ma to da an samu manyan malamai su masa ladi za a ce to malama ya saba a wannan babu kamar yadda aka sani ai ba wani bankaki to da an samu su masa ladi tunda ba samu su masa ladi ba kaga wannan nan nan cewa wannan magana ba haka take ba kenan an dauko ta ne wato an yi tarihin ta kiya muharrafa an hakikati ha ba amma ba wannan shine abin da malamai ke magana ba saboda kai Imam Ahmad abin da ake danganta mu cewa yayi tawilin wata arabuka yace wajaa amru rabbika ko wajaat qudratuhu wannan ba daidai ne ba Imam Ahmad bai wani tawilin ba kuma duk wani da tafi Imam Ahmad ya rubuta bai da yawa kan aqida kuma an rubuta wannan manganuna aqida a wajensa su Abdullahi da su sauran manya almajar sun rubuta abubuwa na aqida mutum na sai ya duba sai ya ga duk waɗannan abubuwa na alistiwa Imam Ahmad baya da tawilin Imam Ahmad hatta lafazin maganar ubangiji bai je mutum ya ce wai kawai ya ce wai lafazina ne amma Qur'ani maganar Allah ne yace a ku jale shi wannan jahami ne so yake muku wayo bai je da wannan ba yace ku jale shi wannan jahami ne so yake muku wayo hatta irin wannan kaga dai magana ne da nake ai magana ta ce amma Imam Ahmad bai jaya wani tawili ba saboda kar a bada kofa ba fadararu to kaga ne Imam Ahmad yake balle mu a ce ya ga wani tawili na maji zuwa kuma ba wanda ya sani sai mutum ɗaya ake ji yana faɗa ko ba wanda ya masa radi a malamai irin sa ba zai yi ba wannan maganar kwata-kwata ba haka take ba kuma wanda ya danganta mu Imam Ahmad wannan maganar wato ya danganta mishi magana ta ba daidai ba malai yake wasu wada'u al-mawazin li wazni a'mal al-ibad malai yake wato za a kuma kafa ma'aunai saboda a gwada wato a auna duk aikin ayyukan bayi baki da wato wannan shi ma malam anan duk anan malam ko abin da ga ya kawo maka yana yin raddi ne ga wanda suka saba saboda haka duk wani abin da ga ya faɗa to kaje ka duba sauran tafai za ka ga akwai wanda suka saba a babu shi ta malam ya kawo yake cewa wannan shine aqida ta ahlus sunna yace wa yutu dhu al mawazin li wazn al a'mal al ibad za wato zo da ma'auni da za a auna ayyukan bayi da shi anan malam yana tabbatar da wato abin da ahlus sunna jama'a suka ijma'i ne akai tun daga sahabbai da wanda suka yi musu da kyautatawa cewa Allah ta'ala zai auna ayyukan bayi sannan kuma zai aura tare da ayyukan nasu zai auna su kansu bayi akwai awawo da za a yi ma bayi su kansu akwai kuma awawo da za a yi ma ayyukan su kaga abin da guda biyu ne kenan akwai awon da za a ma bayi a ce kai ma kai hau shine wato wanda zai iya zuwa da jiki amma kuma in yazo ba da bai da imani sai ya zama fakayau a mizani bisa ya zama mizani nashi ba da nauyi sannan kuma za a zo kuma ubangiji kuma zai auna kuma a bayi wato ayyukan bayi su ma wannan mizani ne wanda yake da hakikani yake da wato tabbaci cewa za a ganshi abu ne wanda yake za a ganshi a lokacin tashin kiyama din ardhul mahshar za a ganshi akwai wanda suke cewa wai wannan ina ba zai yi ba wai ana magana kawai zai yi mujazati ne zai sakamako ne amma ba wai mizani bane kamar yadda ake samu wato mu'tazila suna faɗa wannan magana su ba anan kaga Allah ta'ala da tun daga ayoyin Qur'ani da kuma sassun hadisai malamai suna cewa wato ubangiji ya tabbatar da mizani abin awo na so shine mutawatirai ko kuma musafira wasu kace musafira wasu kace mutawatirai mutawatirai shi ta hanyar gangami wannan nasin ta zo wanda yake ba wannan nasin ma bai da su ba to ya fa musulmi ce wannan shine abin da ake kira mutawatir ana abu da zai zo maka hanyar nasi kuma ta hanyar gangami daga manzon Allah kaga ba wannan ma ko da aya dace ta zo ta tabbatar da mizani ma'auni ai wannan ne makara kuma ta riga ta gade amma wace ce bai da baka ya riga shi dawo kansa amma wannan ta zo ta hanyar gangami ta hanyar ganganko daga manzon Allah manzon Allah ya tabbatar cewa wato mizani ma'auni yana da hakikanin manzuwa za a ganshi kurukuru dan ta shan kiyama ba wani abu ne da yake ba za a ganshi ba suna kama hujja da fadan Allah ta'ala wal wazn yawma idhin lil haqq wal wazn yawma idhin lil haqq fama thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun Allah ta'ala yake cewa wal wazn yawma idhin lil haqq wato ma abun awo a wannan rana na gaskiya za a wato kafa shi kaman taqlat mawazinuhu duk wanda wato mizaninsa abin awan sa yayi nauyi fa ulaika humul muflihun wato wannan sune wato masu rabauta wa man khafat mawazinuhu kuma duk wanda wato wato wannan abin awan nasa yayi zama ya zama saka yau bai da nauyi fa ulaika ladina khasiru anfusuhum wannan sune suka yi kansu asara asara da malamai ke fada shine mutun ya zai asara asara idi kuma idan muka sha fada zai asaran aljannan sa na farko kaman da aka tadi kowa an halta mishi aljannan sa to idan ubangiji shi ne zaka asara shi zaka asara aljannanka sannan kuma zaka yi asaran kanka kai kanka da kanka zaka yi asaran kanka shine wato zaka je wuta wuta ta cin zatinka sannan kuma asara ta uku ubangiji ya raba ka da masoyanka baki daya ubangiji zai raba wato bawa da masoyansa kamar yadda aka sani ɗan wuta babu zumunci tsakanin su sai dai zake zake sai kuma tsini da majuna amma su kuma yan aljanna su kuma akwai wato zumunci a wajensu wannan za'ana ma fi kullu min zillin ikhwana ala sawdin mutaqabilina Allah ta'ala yake cewa walladina amanu wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum ma alatnahum min amalihim min shay duk wadanda suka yi imani kuma zuriyarsu suka bi su da kyautatawa da imani su ma to za mu haɗa su da zuriyar ta su to kaga wannan shine asara da mai dan wuta zai yi zai asaran kansa zai asaran aljannansa dan za a gane aljanna sannan kuma zai asaran wato dan uwansa da masoyansa inda babu soyayya tsakanin su daga lokacin inda ya shiga wuta ko dansa ne ko babansa ne ko matarsa ce za su yi sun tsane shi za su ji tsakanin su shi babu wata soyayya saboda a lokacin soyayya Allah ta'ala yake gabatarwa wato ba soyayyan bayi ba anan wato mu'tazila sun yi inkarin wato wannan amma wannan suka ce bai da wani hakikani abinda ake magana kawai shine wato ubangiji sai ka kama bayi amma a ce wai za a auna ayyuka to ina za a ga aikin shi aiki ya rijika cika ne wannan aiki da muke sallah da muke yana da jiki ne shine bai da jiki to ai ba zai auna ba Allah kaga suna dangata wa ubangiji gazawa wannan shine wato mazhabi na Wasil ibn Afa shine mazhabi na Amr ibn Ubayd da Bishr al-Murisi da kuma al-Ibadiyya kamar da al-Qadi Abdul Wahhab yake hikaitowa daga gare su suka yi inkari wannan abin suka ce kwalafa wannan mizanin ba ta da hakikani mizanin nan ma'aunin nan ba wani abu ne wanda wai ubangiji zai a ga shi kuru-kuru ba a ana magana sai dai ubangiji ya sakanka sai dai ya sakanka amma dai a ce wai za a ga wani mizani to me zai auna suka ce ba su yadda ba ubangiji kuma yana cewa wal wazn yawma idhin al-haq ya riga ya faɗa cewa akwai wannan mizanin amma su sun inkari saboda haka duk wanda ya inkari ko ya tawilin wannan wato cewa babu wani mizani din ko kuma yace wannan ishara ce ko kuma tawil darbu ne min al-misal kwatance ne ubangiji yayi to wannan wato hadha kulluhu dalalun min qa'il wannan bata ne daga duk wani wanda ya faɗa haka kuma ya fita ne daga zahirin nassi da wato aka hana mu mu dinga burbuɗa nassoshi shi kuma ya riga ya rikita nassin baki dai ba a gane komai ba amma sai ahlus sunna yanda suke sun imani cewa wannan wato shi wannan ma'aunin yana da wani hakikani yana da hakikani abu ne da za a gashi tashar kiyama kurukuru za a gashi kuma yana da wakifa guda biyu yana da wato haƙura guda biyu yayi daidai ko a ce haƙura ko me yesu wannan ba wannan dai guda biyu skelin guda biyu yana da skelin guda biyu da za a da shi za a auna a sa daya ake alkhairi daya ake sharri sai kuma a gwada a gari a ga wani zai rinjaya kuma wato banda wannan kuma ai kaga mun za ku tuna mun karanta hadisin bizaka shine wannan mutumin da za a zo da shi ta tashi alkiyama ubangiji ya nuna masa ayyukan sa wato littafi na manyan ayyukan sa zirbe da yayi iya ganin ka inji Allah inji manzon Allah za a sanya har sai ya ci tsammani cewa ai shi bai kai labari ba ai wannan dai ba za a kai labari ba ya riga shirin rai cewa zai je wuta sai ubangiji ya ce masa kana musanya haka ne mun kan tabi su a bayan zafi tuna yace kana musanta abin wannan abin da aka yi ne yace ubangiji ba na musanta komai sai har ya riga sai karfe ce amma kun ka da wani wata hasana a wajen mu sai yazo da wata bi zo da wata bi ba wata yar kaci ce karama idan aka zo da wata kaci karama sai yace to wannan katin karamin kaci nan me zai yi a wannan wato zunubi da nayi wannan littafi mai girma sai ubangiji yake cewa a je kare a gwada in aka gwada kuma sai wannan katin ta rinjayi saboda wannan katin akwai kalmar tauhid a ciki to kaga anan ai hakikani ne ubangiji ya gaya mana cewa in aka za a auna aikin za a auna daya a waje daya daya wato bangaren zulban a waje daya bangaren kuma aikin alkhairi a waje daya kaga wannan yana nufin maka cewa to shi wannan ma'aunin yana da kifa guda biyu yana da wato hannaye guda biyu da akan shi za a wato tabbatar da wato dan mutum ko dan aljanna kuma wanda wannan malamai suke cewa wato za a gwada wato su kansu ɗan adam su ba za a gwada ɗan adam anan za a ga mutum mai jiki yazo mutum mai jiki amma kuma bai kai fitin sauro a wajen ubangiji ba in an ji za a kasa shi a wannan ma a wani kawo bai kai fitin sauro ba sau fitin sauro ya fi shi fi fitin sauro ka ruba ka gani fi fitin sauro muna jin wani abu ne in dubu za su hau kanka ba za ka ji komai ba to amma a wannan rana zai je shi ma'aunin nashi zai zama saka yau duk jikin nasa to haka ubangiji yana auna jiki yana kuma auna wato shi kanshi aiki din anan abinda malamai ke faɗa ayyukanmu da muke yi na alkhairi dalali da cikin wannan aiki da ubangiji ke rubuta mana ubangiji zai hade su ubangiji mai da iko mai cikakken iko ne zai hade su zama wani abu mai kama da jiki jika haka za su zo a auna su haka zaka ga aikin ka sallan ka azumin ka katin qur'anin ka ubangiji zai hade su wannan kuma wato ubangiji yana da iko kan komai ubangiji ashe ba shine ba mu labari a cikin hadisi sahihai ne ba yace yake cewa za a zo da wato mutuwa a wannan rana a yanka ta mutuwa muna ganin mutuwa ne ba mu ganin mutuwa sai dai kawai mu ji ta a jikin mu kowa in ta fada kawai to kaga shikenan kuma shi ya yi ban kwana amma a wannan ranar ubangiji zai hado ta zai hado ta ashe kaga mutuwan ma ita ma ta da wani wato zafi guda daya idan aka hado ubangiji zai sa a yanka ta dan haka ba za a babu mutuwa dan haka ubangiji yana da dama aikin ka da kake yanzu kamar da ya tabbata kuma hadisi na azaban kabari da kuma hadisin kabari ai aikin ka yana zuwa ya zauna da kai zaka ga aikin ka cikin in ka yi aiki mai kyau ka ga aikin ka cikin kama mai kyau in ka mutun yayi aiki ya ga aiki na garma kuma ya ga aikin sa kuma cikin kama mara kyau to kaga wannan din yana nuna maka cewa ubangiji zai hada wannan ayyuka da muke yi na alkhairi ko sharri su zama wato wani abu mai jikajika su zama mujassama sai yujassimuha Allah jalla jalaluhu da ibnin sa Allah ta'ala yana cewa nadhu al-mawazin al-qisth li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a Allah yake cewa zamu kafa wato ma'auni a wannan rana ba za a zalunce wata rai ba da wani abu ba fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqalu habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibila ubangiji yake cewa gwargwadon wani abu da kake ganin karami ne ko da ya kai kankantan komayya ubangiji zai zo maka da wannan aikin alkhairin in aikin alkhairi kai in kuma aikin sharri kai ubangiji zai zo maka da wannan abu yace waka fa bila hasibila kaga ko ubangiji ayya isa mu zai mai hisabi kuwa a kana da wani wanda zai maka cikakken alanci irin wannan ka duba ka gani ko yara ne zaka raba mu abu zaka ji haka kana sai zama wato ya zama daidai wa daidai ba zaka iya ba sai ka yi amma sai ka dauri ya fi wani girma ba zaka iya yi daidai ba ba za ka shiga shi yayin da yayi nashi raban zai iya nashi ne amma dai waye zai kobo da kobo yadda Allah ta'ala inda shi zai yi haka ba za ka samu haka ba ubangiji shi ne yayin da ita shi zai yi wato daidai wani da babu zalunci babu kuma tauyewa babu kuma yi tare da wannan lokacin to amma kaga su anan mu'tazila suke cewa kwata ta bafau wato ba zai yi a cewa wato a'rab wa saboda waye mun ayyukan da muke a'rab ne a'rab shi ne wani abu waye da wanda ke bai da hakika ne kawai ana sallan ba a ga sallan sai dai a ganka ka ga kana sallah amma sai za a zakulo ta ina Allah ta'ala zai zakulo wannan kaga suna sun murna ubangiji zato yanzu ubangiji yake cewa ya da iko kan komai sun murna mu zato yanzu ubangiji idan ya ga dama kawai sai ka ci kawai wato bangaren da muke jigina da shira ya tasbihi ya ga dama za ka ji wannan abin da muke jin ya ga dama za ka ji tasbihin sa in ya ga dama wato sai ka gani kawai ruwan da kake sha sai ka ji yana magana yana roƙon ubangiji shi ba wannan duk ubangiji ya ga dama zai wannan balma suna yi suna tasbihi mu ne kawai babu zai sai ka ce wai waɗannan wai al-a'rab ne waɗannan wasu abubuwa da ba su da tika zaka akan wannan suka kore ma Allah ta'ala ikon sa dan wannan kore ma shi iko ne ya ce zai mizani akwai shi suka ce ba zai yi ba babu shi kaga anan ba su girma ubangiji iya yanda ya kamata a girma ba shi ba saboda Allah ta'ala mai karfi ne mai hikima ne mai zartaccen wato iko ne yana yin abin da ya ga dama yana da dama kuma ya juya ayyukan bayi su zama jikajika idan suka zo kuma ya zo a gwada su akwai hadisai da suka tabbata kami da wannan zamu kawo hadisan nan daya bayan daya wasu daga ciki amma kuma sai mu ishara daga ciki akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-suhur shatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna samawati wal ard manzo Allah yake cewa as-suhur shatrul iman tsarki ramin imani ne malamai suna mishi fasara guda biyu ko kace sarki ana magana wato sarki wanda yake da sai ai sarki san za ai sallah to sallah shin ana magana al-iman ana magana sallah kamar yace ma kana Allahu yudhi'a imanakum kaga anan al-iman yana magana as-salah sallah saboda haka wato a kuhur shatrul iman shine shatrul salah wannan fasara yayin da wasu cikin malamai suka yi kamar sai Imam Nawawi wasu kuma suka ce a kuhur shatrul iman saboda dama bawa in ya wato tsarkake ubangiji to kuma sai zo da kuma sifofi na kamala to haka abin yake in ka tsarkake in kai at-tahliya sai kai at-tahliya kuma idan ka ce subhanallah sai ka ce kuma alhamdulillah idan ka kore wa ubangiji wani sifa na kasa sai kuma ka tabbatar masa da kuma sifofi na kamala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm da yace al-hayyul qayyum sai ce ba baya jinjadi baya wato kuma bacci dan haka kaga malamai suke cewa ba wai makasudi ne kawai kace ubangiji bai da kaza bai da kaza bai da kaza bai da kaza kai shiru ba sai dai in kace bai da shi kace kuma kan yana wani abu kuma na kamala irin wannan ubangiji ba kurma bane yana ji ba bebe bane yana magana baya mutuwa rayayye ne to haka ake yi subhanallah walhamdulillah ka kore mushi sufofi na kasa sai kuma ka dauko wani sifa na kamala da yake kishintan wannan na kasa sai ka tabbatar masa amma kan wani zaka ga yazo yana waka ita ba ubangiji ba fari bane ba baki bane ba kaza ne ba yace shi ba kaza bane Allah shi ba kaza bane Allah kaga baka yibe shi ba wannan baka yibe shi ba almuhim dai anan kaga mazala yake cewa aqhur shaqul iman walhamdulillah tamla'ul mizan tana cika mizani tana cika ma'auni kaga ashe alhamdulillah yayin da muka fade shi kaga bai da ba za mu ga shi ba shi ya zama wani mahaluki ba ya zama kaga wani abu da yake da jiki ba amma ubangiji zai zo da wannan alhamdulillah namu zai zo ya cika mizanin tare da shi yace wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna samawati wal ardh yace kuma subhanallahi walhamdulillah su ma in ka hade su mutum ya fada su ma za su cika abin da ke tsakanin samai da kasa inda za a sanya su wato yanayin girman ladan su da kuma yanayin girman tagomashi ubangiji zai baka yayin da kake fadan wannan abubuwa masu sauki a baki kaga wannan ayina nuna maka cewa to akwai mizani in ba haka ba in ba kuma waɗannan ayyuka ubangiji zai mai da su zama wani abu da suke da hakikani in ba haka ba to me zai sa a fade su kaga babu dalili wannan ya daga cikin abin da malamai suke fuciya da shi a cikin hadisi ya tabbata a cewa sahihain kuma har ila yau kuma mazala yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallah walhamdulillah wa subhanallahi alazim wannan mazala ne yake fada cewa kalimatani akwai wasu kalmomi guda biyu ko wasu maganganu guda biyu da ake fada khafifatani masu sauki ala lisan a harshe habibatani ila rahman kuma ubangiji na san su thaqilatani fil mizan amma sa da nauyi a mizani ma'auni idan aka sa da nauyi kaga to ashe kuma ba abin da ba yi hakikani me ya kawo a ce bai da hakikani subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga haka ubangiji ya faɗa ce subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim haka manzo Allah ya faɗa dan haka wato mizani ya da hakikani wannan ba shi kadai ba wannan bai lokaci ya sai amana magana wannan ba shine lokaci shine ba shine wato shine ba banda wannan akwai hadisi hadisi Abu Sa'id al-Khudri ko wani sa ya ce as-sahihain shi ba mazala yake cewa kacin da muke na fatan na Qur'ani za su zo wanda suke zo gaba-gaban su sune wato Bakara da kuma Ali Imran ka annahuma ghayayatani aw khamamatani za su zo kamar za su mishi wani girgije kamar wasu girgije a sama suna wato yi masa inuwa suna kuma kafa hujja cewa ai yana karantawa a duniya suna wato nema su zo su cece shi dama mazala cewa ya iqra'ul qur'an fa innahu yati yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi ku karanta qur'ani zai zo ta shan qiyama yana mai ceton masu karanta shi dan haka wato kawo kafin qur'ani musamman bakara nan da ali imran kaga ba masu karantawa sai wanda yake da jarintaka dan zai karanta ya karanta ya shafi yayi ya ga yaka ci to in dai kana karantawa wadannan za su zo gaba suna maka ka annahu ma ghamamatani aw ghayayatani kamar yadda manzo Allah ya faɗa za su su kafa hujja suna kokarin wato cetanka to kaga wannan duka abinda wato malam ya faɗa idan ba su da hakikani me ya kawo wannan magana aikin ka ne wannan ba wai qur'anin a matsayin shi na maganar ubangiji wai shine wai zai zo maka wannan a'a abinda kake karantawa na ladan aiki da kake karantawa shine ubangiji zai hadiye maka su zama jiki ya jika ubangiji kuma ya zo har su su maka wato lauya su zo suna wajen ubangiji suna cewa ai yana karantawa yana kaza haka sauran ibadu su ma za su yi ubangiji zai hade mana su in ya hade su su zo kuma ai musu miza ai musu awo a auna su idan aikin alkhairi ne su za ga aikin alkhairi a wannan lokaci in kuma wato aikin sharri ne za ga wato irin bannan da aikin sharri zai maka a wannan shi abinda malamai ke faɗa na'am sai malai ce fa ban taqulat mawazinu fa ulaika hum al muflihuna a lokacin da maka to eh ba mu kisa mai tsaya kaman taqulat mawazinuhu duk wanda wato a mizanin sa amma a wurin su kai nauyi fa ulaika hum al muflihuna mala ya dauko shi a suratul araf ayat da muka karanta a baya kaman taqulat mawazinuhu fa ulaika hum al muflihuna wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun Allah ta'ala yake cewa kaman taqulat mawazinuhu duk wanda wato aikin sa yayi nauyi faulaika humul muflihun wadanda sune masu rabauta rabauta sune da Allah ta'ala zai ba su aljanna Allah ta'ala zai ba su kuma wato soyayya da su ci gaba da yi da zumunci tsakanin su da juna sannan kuma Allah ta'ala zai karrama su da yarda wa ridwanu minallahi akbar ubangiji zai karrama su da yarda kuma za su riga ganin sa za su ganshi aljanna kuma kamar yadda muka faɗa hadisi ya tabbata hadisi daga manzo Allah cewa ranar juma'a kuma su ci gaba da ganin sa wannan shine abin da rabauta za su samu a wannan rana al-muflihuna al-falah rabauta wannan shine rabauta da Allah ta'ala yake magana to wanda kuma suka yi kamar da muka faɗa suka zo su yi ma ubangiji wato aikin alkhairi ba ubangiji kuma ya saka kan musu da irin munanan ayyukan su to wannan su za su yi asaran kansu za su yi asaran yan uwansu za kuma su yi asaran aljannatin da ubangiji ya halitta musu sai a gaje mafsara yan aljanna baki daya sai zama wato yan aljanna sun more su kuma su more ba abu da muka tare da Allah ba mu lada abu da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh